Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. 31 ko na ce ranar karshe a wannan wata na Agustan shekara ta 2022. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Mikhail Gorbachev, mutumin da ya kawo karshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya a Kiev gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki. Sannan za a ji cewa fitaccen malamin shi'an nan na ƙasar Iraki Muqtada as-Sadr ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji abin da ya biyo baya bayan rugujewar ginin kasuwa mai hawa uku da rana tsaka a kanan dabu ta Najeriya.
Mu dai muna wurin ai wajen sana'ar mu muka ji an ce gini ya rushe, muka zo muka bada gudunmawa kuma muka yi kokarin fito da wajen mutum bakwai a ƙarƙashin wannan bene. Yanzu haka akwai mutum hudu da kafafun su gini ya danne su kasa.
Haka kuma za a ji cewa kamfanin mai na Najeriya NNPC ya yi shiri tare da alwashin kawo ƙarshen wahalar mai a ƙasar.
Sauran ayyukan da za mu yi mu tabbatar cewa a ƙarshe a shekara mai zuwan nan ba za a shigo da man fetur cikin ƙasar nan ko daga ko'ina ba. Tabbas ma shi ne ba ma wai za a daina shigowa da shi ba zai kai ga lokacin da ma fito da mai.
Bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su sannan ko muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mikhail Gorbachev, mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti da ke birnin Moscow. Shekarunsa 91. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da sakon Telegram da mika ta'aziyarsa ga iyalai da abokan Gorbachev. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana Gorbachev a matsayin mutumin da ya taka rawar da babu wanda ya taka wajen kawo ƙarshen yakin cacar baka ba tare da an zubar da jini ba. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka James Baker ya ce tarihi ba zai manta da Gorbachev ba saboda irin rawar da ya taka wajen ɗora ƙasarsa kan tsarin demokradiyya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya a Kiev gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki, yankin da ke ƙarƙashin ikon dakarun Rasha. Rasha da Ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar, lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangulo aukuwar bala'in nukiliya. A dai cewar jaridar New York Times, akwai alamu da ke nuna cewa tashar nukiliyar ta taɓu sanadiyar wasu hare-haren da aka kai a kusa da yankin. Sannan an ga hayakin da ke tasowa daga wutar daji da ke ci a kusa da yankin ta lullube tashar. Jaridar Har Ila Yau ta rawaito cewa ana fatan a yau Laraba tawagar za ta kai ziyara a tashar. Ana kuma sa ran tawagar ta hukumar IAEA da ke sa ido kan tashoshin nukiliya za ta kwashe kwana guda tana aikin dubiyar, a cewar wani jami'in Rasha. Jirgin ruwan Ship Brave Commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan ƙasar Djibouti da ke gabashin Afirka. Wannan shine jirgin ruwa na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar a watan Fabrairun bana. Mike Dunford shine daraktan hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin gabashin Afirka. Ya ce kayan hatsin da ke kan jirgin ruwan na Brave Commander zai iya ciyar da mutum miliyan 1.5, saboda haka wannan zai yi gagarumin tasiri ga rayuwar mutanen da ba su da komai a yanzu. Wannan hatsi za a raba shi ne a ƙasar Ethiopia don a taimaka al'ummar ƙasar da fari ya addaba a wani mataki na kaucewa matsalar karancin abinci da ke ƙara ta'azzara. Datse hanyar ficewar jiragen ruwa da Rasha ta yi ya sa alatilas Ukraine ta dakatar da safarar dukkan kayan hatsin da ta noma, lamarin da ya jefa duniya cikin fargabar yiwuwar samun matsalar karancin abinci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan Muhammadu zai sake da labarai kafin nan za mu leƙa jihar Kano, Najeriya. Inda hukumomin agajin gaggawa da jami'an tsaro da sauran al'umma suka yi aikin ceto mutanen da wani gini mai hawa uku ya faɗo a kasuwar sayar da wayoyin hannu da ke kan titin Beirut a tsakiyar birnin na Kano. Muhammadu Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoto.
Yadda suke kasancewa kenan a wurin da wannan gini ya ruso akan mutane da misalin karfe 3 na yammacin talata nan ne ginin mai hawa uku da ake tsaka da gina shi ruso a daidai lokacin da ake hadadar cinikayya a karkashi da kuma gefen shi wannan gini. Gadau dai na ci gaba da bayyana mabambantan bayanai dangane da musabbabin rushewar wannan gini.
Na Jamil Abubakar Ainu. Abin da ya faru dai ginin ka gane an yi shi ne kusan ba da ka'ida ba. Sannan kuma bai tashi hawa uku ne. Ka gane to wannan yanayin ruwan na jiwa yana shiga ne ko kuma yanayin filolin gaskiya bai kamata a ce ma filolin sun zauna a haka ba sai da filolin sun yi kankanta wallahi. Kuma ga ruwan yanayin dukkin nan da aka dora da waye.
Akwai mutane ne kusan
akwai mutane dan an cire wansu daga cikin ma san kai kusan mutum 8 haka kuma sun dan samu raunuka.
Muna wurin ai wajen sana'ar mu muka ji an ce gini ya rushe muka zo muka bada gudunmawa kuma muka yi kokarin fito da wajen mutum 7 a karkashin wannan bene yanzu haka akwai mutum 4 wanda kafafunsu gini ya danne yanzu sun kasa fita a wurin gaskiya rashin babbaran kyakkyawan gini da aka yi shine ya jawo wannan matsalar da ta faru dama akwai ɗan shaguna wanda suke a wurin to sai aka zo aka yi ƙarin gini a wurin ya zama kamar misali zai fa plaza haka na yawanci gine-ginansu to suka ƙara waɗannan ginin
su ma waɗannan da ke gudanar da cinikayyar su ta waya a dabda wurin da ginin ya faɗo na cewa
sunana Muhammad Fadil Adam hanyar ruwa ce gaskiya wannan ma idan ka je za ka ga karkashin sama sai da kake dawo daga water board suka zo suka tsanci cire wasu karafuna nasu daga karkashin kasa sannan aka ci gaba da aikin
wannan sabon
wannan sabon shi ma idan ka shiga ciki haka za ka ga da ka gani ba injiniya bane ba amma wasu suna faɗar cewa rodin ma da ake amfani da shi bai kai ma inci 12 ba inci 10-10 ne
sunana Muhammad Sabiu ina garin road na wurin da ake sai da kaya opposite JAB Plaza gaskiya honestly abin da ya faru wanda suke kwangila aiki ne suke da damuwa akai saboda abin da ya faru the second time ya faru da farko abin nan ya faru kuma rodi lamba goma suke amfani da shi suke sawa lokacin da aka kuma zo aka gaya musu aka ga complain musu dauki yadda da magana da mutane suka gaya musu ba kuma suka zo suke aikin ga mutane da yawa da aka dawo ana aikin ma kowa take lamba goma ne lamba goma ne shine abin da ya kawo nan damuwa lamba 14 ya kamata a sa rodi
yanzu ka dai jami'ai na ci gaba da gudanar da aikin ceto har ma shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano Honorable Salah Jili yayi karin haske.
Abu ne wanda ya zama ibtila'i amma dai akwai sakaci akwai kuma ganganci na a ce wanda ya gina wannan gida a ce yayi hawa uku yana neman yana hudu a ce kuma irin kayan ginin da ya amfani da shi an sun gaza abin da ake bukata to ko dai shine ya ganganci ko kuma injiniyoyi da suke gudanar da aikin nasa wannan babu shakka an yi amfani da kayayyakin aikin da su dace ba to yanzu wani hali yake yanzu haka ana cikin aikin ceto har yanzu akwai labarin akwai mutane da ransu a cikin
wannan yanzu mutum nawa aka yi ceton su akan da yana faruwa ne kwana guda bayan da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar hasarar dukiyar yan kasuwa a kasuwar kantin kwari ta kimanin naira biliyan 2 al'amarin da ake alakantawa da sabbin gine-ginen da aka yi akan hanyoyin da ruwan sama ke kwaranya ya fice daga cikin kasuwar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Daccen malamin Shi'a na kasar Iraki Muqtada As-Sadr ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo karshen zanga-zangar da suke yi inda ya kuma nemi magoya bayan nasa da su fice daga yankin da gine-ginen gwamnati suke a birnin Baghdad. A ranar Talata Assadir yayin wannan kira bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana arangama tsakanin kungiyoyin Shia da basa ga maciji da ƴan sanda. Lamarin da ya kai ga sanadiyar mutuwar akalla mutum 22. Yayin wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin, Assadir ya baiwa al'umma Iraki hakuri kwana guda bayan da ya sanar da cewa zai yi ritaya daga fagen siyasa. Da zuwa yammacin jiya Talata an ga raguwar tarzumar, sannan magoya bayan malamin sun janye daga yankin da suka yi wa ƙawanya. Jim kaɗan bayan wannan sanarwa da Assadir ya yi, dakarun Iraki sun ce za su ɗage dokar hana fita da aka saka a birnin Bagadazi a ranar Litinin. Babbar jam'iyyar adawa ta UNITA a ƙasar Angola ta shigar da ƙarar da ke ƙalubalantar nasarar da jam'iyyar mai mulki ta MPLA ta samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya, wanda shugaba João Lourenço ya lashe a wa'adi na biyu. A ranar Talata jam'iyyar ta UNITA ta ce ta shigar da ƙorafinta kan sakamakon zaben. Idan har aka yi watsi da ƙarar, jam'iyyar ta adawa na da damar da za ta kai ƙorafinta gaban kotun kundin tsarin mulkin ƙasar, wacce doka ta bata tsawon sa'a 72 ta bayyana matsayinta kamar yadda dokokin zaben ƙasar suka nuna. Hukumar zaben ƙasar ta Angola ta ayyana cewa jam'iyyar ta MPLA ta samu kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi, nasarar da ta bata damar tsawaita shugabancin ƙasar da ta kwashe tsawon shekaru 47 tana yi. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Muhammad Lalo ke ne karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamfanin mai na Najeriya NNPC ya bayyana shirinsa na wadatar da kasar da man fetur ta hanyar sarrafa man a cikin gida, matakin da yake ganin zai samar da rangwame ga hawa farashin da ya addabi yan kasar. Umar Faruk Musa na dauke da wannan rahoton.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya suke ta kuka cewa akwai karancin man fetur da kuma tsadar shi, inda waɗansu jihohin ya yi tashin gwaron zabi, gwamnatin Najeriya ta dukufa wurin tabbatar da cewa ta wadatar da 'yan kasar da mai a tsakiyar shekara mai zuwa. Wannan bayanin yana zuwa ne daga bakin Malam Mele Kyari, wanda shi ne shugaban kamfanin mai na NNPC a Najeriya, a lokacin da yake ganawa da manema labaru, kamar da yake bayyanawa inda yake cewa
abu biyu za su faru. Na farko, da sanin kowa ne, mun sai jari kashi 20 cikin 100 a rifanin da Dangote yake ginawa. Shi ma wannan muna da tabbacin cewa za a kammala shi zuwa rabin shekara mai zuwa. A takaice, wannan rifanin idan aka kammala shi za ta yi ta bada man fetur har miliyan 50. Kuma mu ma gyaran da muke yi za mu kammala na Port Harcourt a cikin kwata na farko na shekara mai zuwa, wato watan April mai zuwa, insha Allah za mu kammala. Da kuma sauran ayyukan da za mu yi, mu tabbatar cewa a ƙarshe a shekara mai zuwan nan ba za a shigo da man fetur cikin ƙasar nan ko daga ko'ina ba. Tabbas ma shi ne, ba ma wai za a daina shigowa da shi ba, zai kai ga halin da za a shiga na ɗan mai zuwa shekara mai zuwa, zai kai ga za a ce za a riga ma fito da mai.
To amma bayan da gwamnati ta ɗauri aniyar samar da mai a tsakiyar shekara mai zuwa, wani babban ƙalubale da gwamnatin ke fuskanta yanzu shi ne na sace gurɓataccen mai da ma man da aka sarrafa. Mele Kyari akan wannan satar mai ma ya yi tsokaci a kai, inda yake cewa
sosai akwai matsala. Abinda ake nufi shi ne, idan wanda suke mana banna da masu sata da masu faffasa mana bututunanmu, idan suka kai wani hali kamfanoni dole ne su rufe wannan hanyoyin aikin wannan butocin. Saboda haka abinda ake nufi da 700,000 ko gaganga 700,000, abinda ake nufi shine man da ya kamata a kai su kasuwa da aka kasa domin wannan halin da aka shiga. Amma ainihi wanda ake sacewa ba za a ce 700,000 ake sacewa ba, abinda yake faruwa shine idan hali ta kai wani wuri za ka rufe wannan ayyukan ka daina su. Saboda haka abinda muna iya tabbatar kamar rufe wannan butocin zai kai kusan barin 200,000. Ma'anar shi shine akwai waɗanda suke konawa, akwai waɗanda suke mannan wato wasu refinery na banza nan da ake maganar su, da kuma akwai waɗanda ma suke layuka suke zuwa su sa jiragen ruwa su tafi. Saboda gida aka haɗa su daga mayan da muka fito da shi da kuma waɗanda suka kai zuwa terminal wato inda ake tara man nan, sai ga cewa zai kai har kusan
2000 babu bambanci tsakanin abin da Chifor Navas ta bayyana da muke faɗi shine bai yu a ce wannan kananan jiragen da su ake yin su dole ne akwai jiragen da za a dinga jan su ana sa su a tafiya da su saboda haka babu wani bambancin fahimta tsakanin wa illahi aka magana da faɗa gaskiya ne cewa bai yu a ce da wannan baji sun ake yi amma kuma lalle akwai manya-manyan jiragen da aka kakkama su kuma wannan kama da aka yi ya sauke wannan abubuwa kuma mun san cewa idan aka ci gaba da samai wannan butoci muna ganin wannan sata ba za ta kai wannan iyaka ba
me ne ke rike nan shugaban kamfanin mai na kasa NPC a tattaunawa da yake da manema labaru a Abuja Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja Nigeria
to a gaida Umar Faruk Musa to idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 zamu kawo muku rahoto kan matakin da jamhuriyar Niger suke dauka hukumomi suka dauka na samar da ruwan sama lokacin da ake fama da matsalar fari da ke barazana ga abinci wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu dai an da gogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya
daga karshe dai tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya koma jam'iyyar PDP bayan ficewa daga sabuwar jam'iyyarsa ta NNPP jama'a assalamu alaikum A cikin watan Mayun da ya gabata ne tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar APC zuwa NNPP inda ya haɗe da ɗaya jagoran siyasa Rabi'u Musa Kwankwaso. To sai dai kuma haɗuwar ba ta yi nisa sosai ba domin kuwa bayan watanni uku tafiyar tawargaje inda daga bisani Sanata Shekarau ya sake ficewa wannan karon zuwa jam'iyyar PDP. Tare da gudanar da wani gagarumin taron karɓar shi da ya sami halartar daukacin shugabancin jam'iyyar ta PDP na ƙasa har ma da ɗan takarar shugaban ƙasar ta a zaɓe mai zuwa Atiku Abubakar. Ko me ya sa Shekarau ɗaukar wannan mataki duk kuwa da cewa shi ne ɗan takarar majalisar dattawa na jam'iyyar ta NNPP?
A baya ma a NNPP ai maganar da ya jawo da ɗan uwana Rabi ya fito yake cewa wai mun dawo ne. Saboda mun amincin da muka shigo mun makara amma bisa alƙalima da muka yi jawabi kowa ya gani zancen mun makara bai taso ba mun makara kai yadda aka kafa committee ka bada wakile muka bada wakile mun makara committee nan ya zauna yana ta aiki wajen wata uku mun makara ne suka kawo sakamako cewa an ba wa mutanen mu gurabe kaman guda 7 both a national assembly da kuma state assembly ai ba mun gina magoyan baya ne suka bata rai ba ai wani akwai wanda ma ya jagorancin aka samu ba daidai ba ai shine domin na gaya duniya cewa tun satun farko na watan biyar ni da shi na hada proposal dinmu na mukamai na takara da muke ganin akwai bukata muka bashi na bashi hannu da hannu ya karba shi to shi ma zai zo da nasa za mu zauna mu tattauna ba ai wannan ba a ƙarshe muka ce to a kafa committee ya bada mutum hudu na bada mutum hudu daga baya shugaban jam'iyya ya shigo muka ce su je su zauna su kalli waɗannan bukatu na mu su ma suna da su su kawo wannan committee ya gama aiki ya kawo muka zauna ni da shi shi ya kira shugaban committee dan takarar mu na gwamnati Abba yace Abba wannan report da kuka kawo da ni da Sardauna mun amince mun karba ku je ku aiwatar da wannan rahoto kuka ba su kwana uku sai da aka yi sati uku har aka rufe kofa ba a yi komai ba ta kaga wannan zancen ya ce na ba a tattauna wa'insu al'amura na me za a aiwatar ba wanda suna da dandamali na alkawari ya bi taso ba
yanzu magana PDP mai cewa ta salon sai yanzu menene makomar su magoya baya dinnan da damuwar su ce ta sama har kai ka tashi hankalin kanka kaga cewa wacin tafiya ba za ta yi ba domin baka gamsu da yadda aka wato aka gudanar da al'amura ba yanzu a wannan sabon tsari da kuka shigo menene makomar magoya baya
magoya baya gaba ɗaya sun amince mu shiga jam'iyyar PDP magoya baya sun san cewa magana takara a jam'iyyar da muka shiga yanzu ai babu ita ai wato inda bambanci kamar misali azumi ne in bakinka bude ne awa hudu biyar suka ji kamar kana jin yunwa
akwai alƙawari kenan misali in an kafa gwamnati
babu wani alƙawari a tsakanin mu mun shigo zamu tallan jam'iyya zamu tallan ƴan takara na jam'iyya a dukkanin matakai wanda Allah ya bawa nasara aka kafa gwamnati a kowane irin mataki ne sama hadu mu ba da haɗin kai
dan can watanni ya excellency da suke cewa amma maka alƙawari kai ne jagoran campaign a Tiku a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya
babu wannan
kuma har ma za a baka wasu mukamai watakila in an kafa gwamnati a can federal
to ni ban sanu da wannan ba mu dai mun shigo cikin jam'iyya kuma mun nemi haɗin kan ƴan jam'iyya mun ce babu ruwanmu da duk wata rigima da take cikin jam'iyya kuma babu wani abu da muka zo na muka wata yarjejeniya wa za a bai mukami ai duk irin waɗannan zargi-zargi misali kamar NNPP din da aka bani takarar majalisar senator a wasu gani suke ni ne na je na nema aka bani shikenan kura ta tsira da na bakin ta wannan ba daidai ba ne
da ɗan takarar shugaban ƙasa a Tiku Abubakar jam'iyyar ta PDP ta yi babban kamu
Malam Ibrahim Shekarau mutum ne wanda yake da goyon bayan jama'ar shi kuma wanda yake da ƙauna wajen musamman jama'an Kano dawowar ka jam'iyyar PDP yana da muhimmanci kwarai da gaske ga jama'an Kano da kuma ita jam'iyyar PDP da kanta mun tabbata dawowar ka jam'iyyar PDP zai karawa karfin jam'iyyar PDP musamman a jihar Kano har ya kai mu ga samun nasara ga zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba
to sai dai ga shugaban jam'iyyar NNPP a jihar Kano Umar Haruna Doguwa ba abin da ya daɗa su da ƙasa sakamakon ficewar shekarau daga jam'iyyar
mu dukkansa ba za ta yi mana da hankali ba saboda mun tabbatar ya zama sanar jam'iyya da ya yi an yi masa adalci ba cikin gwargwado kuma an yi dukkan abin da za a yi domin a zauna da shi lafiya kuma har ya tafi ni dai ban iya samun wani abu da rashin jituwa tsakanin mai shi ba
to amma kana cewa ba ku damu ba kenan ba ku girgiza ba ko a jikin ku cewa mutumin kamar tsohon gwamna shekarau ya fita daga jam'iyya irin taku wacce ake ganin tana samun tagomashi
to ai ka san ita jam'iyya da take shi ne kullum ba da fiya da jam'iyya kana so ne mutumin da in ka juya baya ya kare maka bayanka shi ma in ya juya baya kai ma kare masa bayanka lokacin da kuke da mutumin wanda ke da wani abu a cikin zuciyarsa wani rashin gamsuwa da tsaji ko kuma yana tsarin cewa shi abin da ke wani da ke wata ba to shi ne za ka ga an je ranar zaɓe an yi abin da ba shi kenan ba so a tsari na siyasa tafiya kowa ya amince da kowa shi ya fi komai daɗi fiye da tafiya da yuyu wannan wani kila jin ba daɗi wani kuma ya jin ba daɗi
kana magana jin ba daɗi shi ya ga ya faɗa wa duniya cewa daga cikin ƙorafinsa an yi yarjejeniya ba amince ta wannan yarjejeniya ba kuma har lokaci ya ƙure a baka ganin kamar kuma kun taka rawa wajen ganin taimaka masa ya dauki wancan mataki da ya dauka na ficewa daga jam'iyyar ku
to 1991 yau shekara 30 da yake nan kuma sai fara siyasa ta takara ya ci zabe ya zama speaker a deputy speaker a house of reps har ya zuwa yanzu nan a Kano da makiya da masoya da kowa ya yadda cewa kongresa magana da yake ya yadda cewa baya faɗan magana biyu amma idan ka zo Kano ka tambaya su waye suke magana biyu ko su waye suke kariya an san su so ka dauki maganar cewa rashin shiga alƙawari ka tura ta gurin wasu kana kawo Kano ba sai dai shi domin ba hali sa bane amma an san halin su waye kariya an san halin su waye rashin shiga alƙawari
kenan ku ko a jikin ku cewa mutum kamar shekarau da mutanen ka sun bar jam'iyyar ku
jikinmu mana inda mun so a ce da shi za a ce to kamar daga cikin hannun da ke ciki ne yanzu na so a ce da kana Kano kamar yadda ruwa yake ta aji saboda sai da protein da akai da abubuwa da akai da mun damu mana ai mun damu saboda mun so a ce da shi za a zo a ce to kamar daga wannan hannun da ke ciki mun so a ce da shi za a zo a ce to Najeriya daga hannun da ke ciki amma ga mutum kamar shi da ya gamna talakawa suka taru suka zabe shi kuma ya koma ya zabi ya koma da talakawa cikin wani kangi na bala'i kowa yana cin abin da boko haram ta yi a kasar nan kowa yana cin tunanin yadda gwamnatin PDP ke mulki a kasar nan da yadda aka ɗiban kuɗin mutane ana yin abubuwa da bada kana da sauransu ba wani ke tunani da fatan wannan abin ya dawo har kuma yanzu muka samu kama a cikin wannan tsari na kidnapping da abubuwa kala kala ba wanda yake addu'a wannan abin ya ci gaba so mutane addu'a suke da fata suke a samu sabon tsari tsarin da zai kawo Najeriya kwanciyar hankali.
To yanzu ka ce ka so a ce kun kawo wannan sabon tsari da shi idan haka ne menene makomar wannan yunkurin naku na kawo sabon tsari tunda ka yarda cewa shi ma babba ne kuma
sabon tsari na kan hanya domin mu yanzu ai abinda mutane ba sa iya gano shi ne lokacin da aka zaba 2019 da shekaru da mutanen shekaru da ganduje da mutanen ganduje da Aminu Ali da mutanen Aminu Ali duk gaba daya suna tare da jam'iyyar APC suna yin abu daya amma muka taru kowa ya sani da maki da masoyi ya yi ta cewa abu ga Yusuf shi tsari a Kano na wajen bakon fasa wanda karshe wanga sabani so yanzu da kuma zai takarshe wanga sabani na son tabbatar da cewa mu a matsayin mu da jam'iyyar Kano za mu kawo mata Kano cip a kwaye cikin ruwa a matsa a kawai da izinin Allah ba ma shaga kowai ba ma kodar akan wannan bayanin Allah yadda.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari Kimbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba sace sace muna bin yan siyasa.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ya intellect da suke ko uwu watarin sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya.
Sau madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Mikhail Gorbachev, mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti da ke birnin Moscow. Shekarunsa 91. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da sakon Telegram don mika ta'aziyyarsa ga iyalai da abokan Gorbachev. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kyiv. Gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki, yankin da ke karkashin ikon dakarun Rasha. Rasha da Ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar, lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangulo aukuwar bala'in nukiliya. Jirgin ruwan Ship Brave Commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan kasar Djibouti da ke gabashin Afirka. Wannan shine jirgin ruwa na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun bana. Fitaccen malamin Shi'an na kasar Iraki Muqtada as-Sadr ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi, inda ya kuma nemi magoya bayan nasa da su fice daga yankin da gine-ginen gwamnati suke a birnin Baghdadza. A ranar Talata as-Sadr ya yi wannan kira bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana arangama tsakanin kungiyoyin Shia da basa ga maciji da 'yan sanda.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya saba kenan a shirin mu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴamace. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol, ni Sarfi da Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.